والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك مدى ساكي سادوا أولا مسلا شي نقول لقا أنا نشكين قلن بوتي أجار بوتي أولا يمتشين لها دي يومنا الشابي قوات رمضان هجر رمائكي صلى الله عليه وآله وسلم دمو دار الذي حدود 40 دبقوي da kuma yazo daidai da 1 ga watan 3 miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul Nur, a yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin aya ta 16 a cikin wannan sura mai albarka. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
الله يشي. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله يشي. ولولا إذ سمعتموه mai hana lokacin da kuka ji shi wannan kagen. Qultum ku ce ma yakunu lana an natakallama bihadha, bai dace da mu mu wannan magana ba. Subhanaka hadha buhtanun azim, ku ce subhanallahi, ai wannan kage ne mai girma. Ya'idhukum, Allah yana gargadin ku an ta'udu li mithlihi abadan, dan kada ku kuma saki komawa ga irin wannan har abada. In kuntum mu'minin, in kun kasance mu'minai. Wa yubayyinu Allahu lakumul ayat, Allah yana muku bayanin ayoyinsa. Wallahu alimun hakim, Allah mai cikakken sani ne kuma mai hikima. Allah yana ci gaba da gargadin mu'minai da ba su tarbiya game da wannan abu da ya faru ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da babban sahabi Safwan ibn al-Mu'attil, na kagen da aka yi musu abinda ya girgiza garin Madina tsawon wata guda ana cikin zaman zulumi da bacin rai, kafin Allah subhanahu wata'ala ya saukar da waɗannan ayoyi ayatu al-ifk domin ya ƙaryata waɗancan masu kage waɗancan munafikai, ya kuma tabbatar da tsarkin waɗannan bayin Allah, sannan kuma ya ɗora al'ummar musulmi akan gwadaban tarbiya wanda shine alkhairi, ko daga cikin alkhairin da wannan hadisa ta haifar wa al'ummar musulmi. Allah ya ci gaba da cewa walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha, me ya hana lokacin da kuka ji ana yaɗa wannan jita-jitar, ana kwaza wannan ƙaryar akan Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, me ya hana lokacin da kuka ji, me ya hana ku ce ma yakunu lana an natakallama bihadha, bai dace da mu mu yi magana irin wannan ba. ce bai dace da mu a ji wannan ƙaryar a bakin mu ba, bai dace a ji muna faɗa ma wani ba, bai dace a ji muna tambayar wani ya ba mu labarin ta ba. Duk wani abu da yake da alaƙa da wannan ƙaryar, ku nesanta kanku da shi. Me ya hana ba ku yi haka ba? Wannan faɗa ne Allah subhanahu wataala yake wa dukkanin mu'minai, cewa ya kamata lokacin da suka ji ana yaɗa wannan ƙaryar, to su yi maza-maza su ƙaryata wannan magana, kada ya zanto suna bayayyeniyar maganar, kamar yadda a waccan aya ta baya faɗa, in talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Hukun ku yi bayayyeniyarsa da harshenku ko da harsunanku, ku rika faɗar abin da ba ku sani ba da bakunanku, ku rika tsammanin abu ne mai sauƙi alhalin abu ne mai girman gaske a wurin Allah. To kamata yi da kuka ji ana faɗar wannan abu, wannan ƙarya, to ku yi sauri, ku nesanta kanku da wannan ƙarya, ku fito ƙarara. Duk wanda da kuka ji yana wannan magana, ku nuna masa cewa abin da yake faɗa ɗin nan ƙarya ne, ba gaskiya ba. Wannan shi ne abin da ya wajaba yayin da ka ji ana yaɗa ƙarya, ana yaɗa maganar ƙarya da ƙazafi a kan ɗan'uwanka, to abin da ya wajaba ka yi kenan. Ka nesanta kanka da shi, kada a ji wannan maganar tana yawo a bakinka, kana ruwaitarta, kana yaɗa ta. Abin da ya sa ya zama wannan wajibi ne su yi, na farko su duba su ga waɗanda ake jifa da wannan maganar mana. Ana jifan fana na Aisha da wannan sahabi bawan Allah Safwan ibn al-Mu'attil, wanda su dai a saninsu sun san cewa mutane ne masu addini kuma mutane ne masu hankali. Ba zai yiwu ba a ce waɗanda aka san su da wannan nagarta a ce kuma sun yi wannan aika-aika, sun aikata wannan alfasha. Saboda haka zaton ba za su aikata ba, ya kamata ya fi ƙarfi a cikin zukatan mu'minai. A ɗauka ba za su aikata ba, a yi musu kyakkyawan zato na alkhairi, ya kamata ya zama shi ya fi ƙarfi a cikin zuciya. Ɗaukan cewa sun aikata ya kamata ya zanto mai rauni ne. To a bisa ƙa'ida ta hankali, idan abubuwa biyu suka haɗu, ɗaya mai ƙarfi, ɗaya mai rauni, to ba za ka ɗau mai raunin kamar mai ƙarfin ba. Ba za ka rinjayar da janibin rauni ba akan janibin ƙarfi. Abin da ya fi ƙarfi shi ne waɗannan mutanen ba za su yi ba. Kasancewarsu mutane ne da aka san su da addini, aka san su da tarbiyya, aka san su da hankali da nutsuwa, wannan abu ne da ba a shakka a kansa. Wancan labari kuma wani labari ne da ba shi da tushe, ba shi da madogara, yana da rauni ƙwarai da gaske. To a hankali bai kamata a ce ka rinjayar da abin da yake da rauni akan abin da yake da ƙarfi ba. Kaga ashe kamata yayi ka ce ma yaqulu lana an natakallama bihadha. Bai dace a ce an ji wannan magana a bakin mu ba. Abu na biyu, magana ce da ta kunshi cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda kuma wannan abu ne da zai jawo wa mutum la'antar Allah, zai jawo mutum la'ana daga Allah. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. الله يجي ودن دسك يتوتر ده الله ده من زنسا الله يلا أنجيسو الدنيا ده لاهرة كما يا مستان دون متى عذابا من ولاك انتروا. تو أشيكا دكا وتما غنا ووني لاباري ودي يقنش يتوتر ده من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ya kamata ka nesanta kanka da shi, kada a ji shi a bakinka, ka ce subhanaka hadha buhtanun azim, ka ce wannan ƙarya ce ƙarara, ƙage ne ƙarara, ba gaskiya ba. Abu na uku, labari ne wanda ya kunshi cutar da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, ya kunshi cutar da iyayenta sayyidina Abubakar da mahaifiyarta Ummu Ruman, da cutar da dukkan wani wanda yake da alaka da ita, dukkan wani wanda yake da dangantaka da ita, ba kuma tare da wani ƙarfin dalili ba, ba tare da ta yi wani laifi wanda ake da shaida a kansa ba. To dan menene za ka yi maganar da kasancewa za ta cutar da wani wanda bai ji ba, bai gani ba, wanda kai dai baka ga shi yana wannan laifin ba, baka taba kama shi ba, baka ga kuma wasu shaidu da suka kama shi da wannan laifin ba, ashe kaga ya kamata da suka ji labarin ana yada shi su ce ma ya kulu lana anna takallama bihaza, bai dace a ce mu a ji wannan maganar a bakin mu ba. Subhanaka hadha buhtanun azim. Sannan abu na hudu, dukkan abin da aka san zai cutar, abin da aka san zai cutar ba kuma dalilin da zai sa a yi shi, to bai kamata mai hankali ya yi shi ba. Duk abin da ka san cewa yinsa zai kawo matsala, kuma ba wai dole sai ka yi shi ba, bare ka ce matsuwa ce ta sa ka yi shi. Yawo da wannan maganar ana yada ta bai zama dole ba, kuma yada ta din zai haifar da cutar da wasu, kamar yadda ya faru ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, ya cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya cutar da ita, ya cutar da iyayenta, ya cutar da dukkan mu'minai. To ya zama dole ka faɗi abin da kasan cewa cutar da wani zai yi bai kuma zama maka dole sai ka faɗa ba. Babu shakka idan da hankali ko an yi aiki da hankali ba za a ɗauki wannan ba. Shi fa sha'anin kasafin nan, mutum ko gaskiya ne da shi, ko gaskiya ne da shi ya gani da idansa, idan ya zo ya kwaza ba lada zai samu ba a kan cewa ya faɗi gaskiya. A'a, dama a nemi shi ya kawo shaidu uku sun zama hudu, sannan a karɓi maganarsa. Idan bai kawo ba to za a yi masa horo ne na bulala 80. Saboda haka ba wani abu bane da idan ka yi shi za a ce ai ka faɗi gaskiya don haka kana da lada. A'a, wani abu ne da zai jawo maka ma bulala 80. Saboda ya yada alfasha, in kuma ƙarya ce ka zo ka faɗa to kaga ka cancanci wata uquba mai girman gaske. To irin wannan kaga bai kamata a ce mai hankali ya ji ana faɗa ba, kuma shi ma ya ci gaba da yayata wannan magana. Kamata ya ce ma ya kunu lana an na takallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim. Abu na biyar, shi kansa tsayawa ana tattauna waɗannan maganganu ana bayyaniyarsu, akwai bata lokaci. Mutanen da suke da abin yi ba su da lokacin da za su zauna suna waɗannan ƙananan maganganu, yayin da ƙananan maganganu suna yawo a bainar jama'a, majalisa ana zama don a tattauna su, to ba a da aikin yi, ba a da wani aikin yi. Mutumin da yake da aikin yi baya da wannan lokacin. Mutumin da ya san kimar lokaci a rayuwarsa, ya san kowane lokaci da ya wuce da ya tafi daga cikin rayuwarsa ba zai sake dawowa ba, sannan kuma abin da yake ɗauke da shi ya riga ya tafi da shi zai zama masa shaida ranar gobe kiyama. To dan menene zai bata lokacinsa akan cece kuce akan jita-jita. Abu na shida, sifar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya sifanta da ita, wanda ya kamata kuma ta zanto muminai suna aiki da abinda waɗannan sihofi na Allah suke hukuntawa, shine sitirtawa. Allah subhanahu wa ta'ala mai sitirta bawansa ne, ya bayyana wa mutane zahirinsa mai kyau, ya ɓoye masa baɗininsa wanda yake mara kyau. Haka Allah ya sifanta da wannan sifa, kana yin laifi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rufe laifinka kuma ya riƙa nuna wa mutane kirkinka da nagartarka. To ya kamata waɗannan sifofi na Ubangiji su yi tasiri a kan bayinsa, su ba su kasance masu rufa wa junansu asiri, to sai ba su yi wannan ba. To duk waɗannan abubuwa idan muka lura da su za su ga ashe mai hankali ya kamata da ya ji wannan labarin ya ce subhanaka sai ba ya kulu lana an na takallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim. Wannan shi ne alwara'u, shi ne tsantseni, shi ne ƙoƙarin tsame kai ko kare kai daga faɗawa cikin halaka. Ba ya kulu lana an na takallama bi hadha subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka, muna tsarkake ka ya Ubangiji daga wannan ƙaryar mai girma da aka yi aka jingina wa bayinka. Wato wajibi ne a kansu lokacin da suka ji ana kitsa wannan maganar su tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su tsarkake shi a kan cewa ba za ta yiwu ba matar annabinsa da ya zaɓa ya fifita shi ya darasta shi a ce matar annabin sa ce ta yi irin wannan abu, su tsarkake shi daga wannan, ce wannan maganar ƙarya ce, ƙage ne, ƙazafi ne, kada su tsaya saurarenta. Da abin da aka faɗa a kan mutum ba tare da ya yi ba, to wannan sunan shi buhtan. Buhtan, idan mutum ya yi abu aka zauna ana aibanta shi da wannan, a bayan idansu shi yake cewa giba. Amma idan bai yi ba aka riƙa jifansa da abin da bai yi ba, to shi ne buhtan. Buhtan ƙage ne, kuma laifinsa babba ne, laifinsa ba ƙarami ba ne. ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. تجد وند ايكتا وني ايكي ممونا كو كما وني ليفي قنقري سنن يجيفي وني وند بي جيبا بي غني با ده وند ليف الله يجي فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. حقيقه يا دغو كو كانسا وني كيري وني قاغي مي غيرما da kuma zunubi wanda yake mabayyani. Baiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun a karan farko a bainar jama'a ya wanke iyalansa duka, da nana Aisha da sauran matansa gaba ɗaya ya wanke su a bainar jama'a, kamar yadda ya gabata a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, lokacin da abin ya dami annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya samu sahabbansa ya hau minbari yake gaya musu cewa waye zai taimake shi ya yi masa hanzari a kan wannan da yake cutar da iyalansa. A cikin wata riwaya ma ta Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tushiruna alayya fi qaumin yasubbuna ahli ma alimtu alaihim min su'in qattu. Annabi yake cewa wace shawara za ku bani a kan mutanen da suke zagin iyalaina, ni kuwa ban san wani abu tattare da iyalaina ba sai alkhairi. Annabi yake faɗar haka, ya kirawo abin da suke faɗa game da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, ya kirawo shi da sab, wato zagi da ɓaci. Kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da maganar ba, bai gamsu da ita ba, ya fahimci cewa ƙarya ce, ƙage ne, zagi ne, ɓaci ne, kawai ana so a ɓata masa iyalansa. Urwa yake cewa yayin da nana Aisha aka gaya mata labarin abin da ya faru, lokacin ita bata san ba me yake, wace waina ake toyawa a gari ba, bayan ta ji labari ta zo ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya bata dama ta koma gidansu can gaban mahaifanta don ta je ta zauna a can. A lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bata izini, Urwatu ibn Zubair yace fa arsala ma'a hal gulam wa qala rajulun min al ansar subhanaka ma yaquluna la an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ta tare da wani yaro, sai wani mutum daga cikin mutanen Madina yake fadar wannan maganar, subhanaka tsarki ya tabbata gare ka Allah, ma yaquluna la an natakallama bi hadha, bai dace mu a ji wannan maganar a bakinmu ba, subhanaka tsarki ya tabbata gare ka haza buhtanun azim, wannan ƙage ne mai girma. Wannan mutum shi ne, kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna, shi ne Abu Ayyub al-Ansari, kamar yadda ya zo a cikin ruwayar Tabarani ta hanyar Ata ibn Abi Muslim al-Khurasani daga Ibn Shihab, shi kuma daga Urwa yake cewa waqad kanat imra'atu abi ayyub, matar Abu Ayyub al-Ansari, qalat li abi ayyub, ta gaya wa Abu Ayyub al-Ansari tace amma sami'ta ma yatahaddathu an-nasu bihi, baka ji surutin da mutane suke yi a gari ba, fa haddathathu bi hadith bi qawli ahli al-ifki, sai ta gaya masa irin maganganun da masu shirya wannan ƙaryar suke ta faɗa, su ne munafukai. Da ya ji sai ya ce subhanaka ma yaquluna la an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim. Da Abu Ayyub al-Ansari ya ji abin da ta faɗa, sai ya faɗi wannan maganar. wato wannan falala ce da daraja ga shi Abu Ayyub al-Ansari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa sauran mu'minai shawara cewa me ya hana lokacin da suka ji ana fadar irin wannan magana su ma su fadi irin yadda Abu Ayyub al-Ansari ya fada da ya ji maganar sai ya tsarkake Allah sai subhanallahi ba zai yiwu ba mu riƙa mu faɗi wannan maganar wannan ƙarya ce bai ce zai yi bincike ba bai ce zai tambaya ba bai ce zai tsaya ya bi ƙwaƙwafi ba ana gaya masa ya tsarkake Allah ya kuma ƙaryata zancen hakanan al-wahidi a cikin littafinsa asbabun nuzul ya fitar da wannan athar daga shi Ata ibn Abi Muslim al-Khurasani daga Zuhri daga Urwa yake cewa na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta gaya masa labarin waɗanda suka yi mata kage a ciki sai take cewa wa kana Abu Ayyub al-Ansari ya kasance lokacin da matar shi ta gaya masa wannan labarin ta ce da shi ya Aba Ayyub alam tasma' bima yuhaddithu an-nas bima tuhaddithu an-nas ce ya Aba Ayyub al-Ansari baka ji abinda mutane suke ta faɗa ba bace da maganganun da suke yi ba sai ya ce wa ba ya tahaddathuna me suke faɗa sai ta ce da shi gashi abinda suke faɗa sai ta faɗa abinda waɗannan maƙaryatan suke faɗa sai ya ce ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim sai Allah ya saukar da wannan ayar walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim Allah ya saukar da wannan dan ya nuna darajar Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu wanda kun san shine farkon mai masaukin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gina gidajen matansa a gidan Abu Ayyub al-Ansari ya sauka lokacin da ya zo taguwarsa yana kan taguwarsa mutane suna ta kokarin kowa ya jawo taguwar zuwa gidansa Nabi ya ce ku kyale ta an ba ta umarni ne sai da ta zo daidai kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari sai ta rukusa a gurin sauran aka umarce ta ta tsaya saboda aka yi bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ainihin masauki a gidansa gidan bene ne wato sama da ƙasa ne sai ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙasa su kuma suna sama shi da matarsa ta wannan da ake magana akan ta Ummu Ayyub to kawai wata rana sai abin ya dame su ya za a yi a ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙasa suna yawo a samansa suna ga akwai rashin ladabi da rashin girmamawa gidan bene ne suna sama yana ƙasa sai suke ganin ta yaya manzon Allah a ƙasa mu kuma a sama ai kamar akwai rashin girmamawa ko akwai rashin ladabi saboda haka abin ya dame su suka kasa bacci kashi gari suka zo suka ce ya Rasulullahi ka koma sama mu za mu dawo ƙasa saboda bai dace a ce kana ƙasa mu muna samanka ba in muka yi haka mun yi rashin ladabi Nabi ya ce a'a bai zaman ku a sama ni ƙasan ya fi mun kun san ina yawan baki akwai wanda suke zuwa domin ziyarata in aka ce a sama nake to duk sanda suka zo sai sun bi ratsa muku cikin gida sun sannan su tafi sama akwai wahala ya lallashe su dai suka hakura suka zauna a haka to shine wanda wannan ayar ta fito a wanda ta sauka domin ta ƙara nuna mana matsayinsa a cikin wannan abu da ya faru shi yana daga cikin wanda suka tsarkake bakinsu kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna abinda suka matakin da suka ɗauka shine matakin da ya kamata duk wani mumini ya ɗauka yayin da ya ji ana jifan ɗan uwansa da wata mummunar magana Ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa ya fitar da sanadinsa daga Sa'id ibn Jubair game da wannan faɗar Allah subhanahu wata'ala subhanaka hadha buhtanun azim ce yake cewa me ya hana ba za ku faɗi irin wannan magana ba ku ce ƙarya ce wannan magana yace mislu ma qala sa'd ibn mu'adh al-ansari kamar yadda sa'd ibn mu'adh al-ansari shi ma haka ya faɗa wadhalika anna sa'dan lamma sami'a man khada fi amri aisha yayin da yaji wanda suke kutse cikin al'amarin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha suna fadar kare da yinnan akan ta da yaji sai yace subhanaka hadha buhtanul azim kaga kenan a cikin wato mutanen Madina banda shi Abu Ayyub al-Ansari akwai ma Sa'ad ibn Mu'adh sayyidul Aus shugaban Aus yana daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana annabi Sa'ad ibn Mu'adh yana daga cikin manyan sahabbai masu ilimi a cikin masu ilimi ko masu shugabanci wanda annabi yake cewa ihtazza arshur rahmani li mauti Sa'ad lokacin da ya rasu sai da al'arshin Allah mai girma ya girgiza cewa inna lil qabri dhamma law naja minha ahad lanaja minha Sa'ad ibn Mu'adh kabari yana da matsa yayin da aka binne mutum a cikin kabarinsa kabarinsa zai masa matsa ce da akwai wanda zai kubuta daga wannan matsar to da Sa'ad ibn Mu'adh ne to wannan bawan Allah yana daga cikin waɗanda su ma Allah ya musu gaman katar yayin da aka rika wannan maganganu shi sai ya faɗi wannan magana subhanaka hadha buhtanul azim ce tsarki ya tabbata gare ka Allah wannan ai ƙarya ce babbar ƙarya ibn al-qayyim alayhi rahmatullah a cikin littafin sazaril ma'at fi hadi khairul ibad ya kawo tambaya cewa ma balu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama tawaqqafa fi amriha wa sa'ala anha wa bahatha wa istashara kamar yadda muka karanta a baya lokacin da aka zargi na Aisha da wannan tuhuma mummuna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tawakkufi cikin al'amarinta ya je ya yi tambaya ya tambayi Usama ibn Zaid ya tambayi Ali ibn Abi Talib ya tambayi Barira ya tambayi Zainab bint Jahsh kamar da ruwayoyi suka kamar da ruwaya ta nuna me yasa karan farko bai fito ya faɗi wannan subhanaka hadha buhtanun azim ba kamar yadda muka faɗa a baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanke iyalansa wanda ita ce maganar da muka fara faɗa a cikin tafsirin wannan aya lokacin da ya fita ya ce wa sahabbansa maza tushiruna alayya fi qaumin yasubbuna ahli idza ku ce game da mutanen da suke zagin iyalaina wa ma alimtu fi ahli illa khairan banda alheri ban san komai dangane da iyalina ba kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallama da wata sigar ya wanke iyalansa gaba daya bai san komai akan su ba sai alkhairi sannan kuma wannan labarin da ake yadawa annabi ya kirawo shi baci ya kira shi as-sab wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gamsu da shi ba to amma ga ansar da shi ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya rubuta a cikin zadil ma'at dan ya zanto ansa ga wannan tambaya yace fal jawabu anna hadha min tamam al hikam al bahira allati ja'ala Allah hadhihi al qissata sababan laha wannan abu na da ya faru daga bangaren annabi sallallahu alaihi wasallama da bai fito karara ya ƙaryata zancen ba yaje yana tambayar wasu har ma yake cewa na Aisha in kin san kin yi laifi ki nemi Allah ya ki tuba ki nemi ki istighfari Allah ya yafe miki dan ko baki ba Allah zai wanke ki abinda yasa haka akwai hikimomi da yawa da Allah subhanahu wataala ya kinsa a cikin wannan kissa wanda waɗannan hikimomi ba su bayyana ba sai bayan an samu wannan dogon lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran wahayi sabai suna jira da a ce abin da faruwa aka kawo ƙarshen maganar to wannan hikimomin duk da ba su samu ba to shi ne yake cewa Allah subhanahu wataala saboda cikar hikimominsa waɗanda ya sanya su a cikin wannan labarin na Nana Aisha wamtihanan wabtila'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il ummati ila yawmil qiyamah kuma dai zanjo jarraba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga jarraba ga al'ummarsa har zuwa tashi alqiyama kamar yadda muka sani har yanzu akwai wasu suke tuhumar Nana Aisha radiyallahu ta'ala an hada wannan kaga jarraba ce da Allah subhanahu wataala yake jarrabar mu'minai da yake jarrabar bayansa da ita dan a gane masu imani na gaskiya da waɗanda suke makaryata Allah ya yi haka ne li yarfa'a bi hadhihi alqissati aqwaman wa yad'a biha akharin da Allah ya ɗaukaka wasu mutane ta hanyar wannan abin da ya faru ya kuma kaskanta wasu ga wasu sun daukaka kamar yanda muka ji Abu Ayyub al-Ansari Sa'd ibn Mu'adh da sauran bayin Allah da suka fito karara a karan farko suka karyata zancen wasu kuma Allah ya jarrabe su suka yadda da maganar yace wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wa imanan kuma Allah ya kara wa masu shiriya shiriya ya kara wa masu imani imani da wannan wala yazidu zalimin illa khasara azzalimai kuma wadanda suka yi wannan Aisha sharri ba abinda zai kara musu sai asara waqta da tamamul imtihani wal ibtila'i an habasa ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al wahya shahran fi sha'niha la yuha ilayhi fi dhalika shay kuma hukuncin Allah da hikimarsa da kuma shikar jarrabawar da Allah subhanahu wataala ya so sai ya sa ubangiji subhanahu wataala ya dakatar da wahayi tsawon wata guda game da wannan sha'ani na Aisha radiyallahu ta'ala anha ba a saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam komai akan haka ba ba dan komai ba inji malam ibnu al-qayyim yace litatimma hikmatuhu allati qaddaraha wa qadaha wa tadhhara ala akmali al-wujuh saboda hikimar da Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta ya kaddara ta bayyana cikakkiya aka dakatar da saukar wahayi har a samu tsawon lokaci abubuwan da Allah yake so ya nuna wa al'umma na hikimomi sama sun cika sun tabbata wa yazada almu'minuna as-sadiquna imanan wa thabatan 'ala al-'adli was-sidqi wa husni adh-dhanni billahi wa rasulihi wa ahli baytihi was-siddiqina min ibadihi kuma saboda mu'minai masu gaskiya cikin ibadarsu imaninsu ya karu kafuwarsu a cikin imani ta kara karfi su yadda da adalcin da wanda musulunci yake dauke da shi da gaskiyar da annabi yake da ita kyautatawa Allah da manzansa da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zato su sauta sawa siddiqina zato nana Aisha siddiqa ce mahaifinta siddiqi ne zato sun kyautata ma waɗannan siddiqai zato daga cikin bayinsa duk wannan yasa Allah subhanahu wataala ya dakatar da saukar da wahayi abu ya ci gaba da tafiya tsawon wata guda ba tare da an saukar da abin da ya warware shi ba wa yazada almunafiquna ifkan wa nifaqan su kuma munafikai ƙaryarsu ta yi ta karuwa munaficin su ya ta bayyana wa yadhhara li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa lil mu'minina sarairuhum abinda suke boyewa a zuciyarsu ba sa bayyanawa a dalilin wannan kissar Allah subhanahu wataala ya tona musu asiri a wajen manzansa da sauran mu'minai kuma ai daga lokacin da aka kara gane wato wasu daga cikin mu'minai da irin halaye wasu daga cikin munafikai da irin halayensu da suke boyewa sannan wali tatimmal ubudiyatul muradatu min as-siddiqati wa abawaiha sannan abinda Allah yake nufi da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha as-siddiqa da mahaifanta Abu Bakar as-Siddiq da mahaifiyarta Ummu Ruman abinda Allah yake nufin su da shi da su zama cikakkun bayin Allah su zama cikakkun bayin Allah masu sallama al'amarinsu ga Allah masu neman mafita da taimako wurin Allah subhanahu wataala wannan matsayin nasu ya kara bayyana ya kara cika inda ba a samu wannan dogon lokaci ba ba za a fahimci cewa walalle waɗannan mutane siddiqai bane wanda aka yi musu irin wannan kazafi amma ba a ji hayaniyarsu ba da haya gagarsu babu wata riwaya da za ta gaya maka cewa ga inda sayyidina Abubakar ya tsaya ya yi zage-zage ko ya je ya yi rigima da wasu ko ya yi kaza ko ya yi kaza ba za ka ji inda mahaifiyar nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma ta je ta faɗi wasu maganganu akan wasu mutane ko ta je ta tuhumi wasu mutane ko ta je ta yi zage-zage ba sun maida al'amarinsu ga Allah hakanan ita kanta nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda abin ya faru a kanta ba ji ta yi wannan ba wannan yana nuna cikar ubudiyarsu ga Allah subhanahu wataala yana nuna cikar siddiqiyar da suke da ita al'amarinsu gaba ɗaya sun maida shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wa tatimma ni'matullahi alaihim kuma ni'imar Allah ta cika gare su kuma Allah ya cika musu wannan ni'ima ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله كما سبودا بكاتسو دكوتينسو تنا نا عائشة دما هي فانتا da bukatar su da kwadayin su zuwa ga Allah su ƙara ƙarfafa. Ana san bawa ya zanto mai tsananin kwadayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, cikin yana kwadayin taimakonsa, yana kwadayin baiwarsa, yana kwadayin nasararsa, ya zama kwadayinsa gaba daya zuwa ga Allah. Inna ilallahi rajibu, dan ar-raghbatu, ba wanda ake wa ar-raghba da ar-rahba sai Allah. Ar-raghbatu war-rahbatu ilai, shi kadai zaka yi kwadayi na kururuwa zuwa gare shi. To sai Allah subhanahu wataala ya kame wahayi saboda su ƙara tsananta buƙatuwarsu zuwa ga Allah subhanahu wataala. Yayin da bawa buƙatuwarsa gurin Allah take ƙara tsananta, to ƙara kusantar Ubangiji yake. Duk sanda bawa ya shiga cikin wata buƙata, sannan buƙatarsa yake jin cewa ba mai waware, ba mai warware masa ita sai Allah, yana ƙara tsananta buƙatarsa zuwa gare shi, to kusanci kuma yake ƙara samu zuwa ga Allah subhanahu wataala. To duk wannan cikin hikimar ya Allah subhanahu wataala ya jinkirta saukar da wahayi saboda wannan matsayi ya samu ga waɗannan bayin Allah. Wadhullu lahu wa husnul dhanni bihi war raja'u lahu, su kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala, su yi masa kyakkyawan zato, su yi kuma kyakkyawan fata a wajensa. Wal yanqati'a raja'uha min al makhluqina, ya zanto ita na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yanke raja'in ta, fatanta daga dukkan wani abin halitta. Duk wani mahaluki ba ta fatan wani taimako ya zo daga wajensa sai daga wajen Allah subhanahu wata'ala. Wa ta'asa min husulin nasri wal faraji ala yadi ahadin min al khalqi, ta fitar da tsammanin samun wato mafita da samun nasara daga hannun wani mahaluki ba Allah ba. ولهذا وفت هذا المقام حقه, saboda haka ma ta cika ma wannan mukamin da ta kai da ta taka na cewa ta tsantsanta bukatar ta zuwa ga Allah shi kadai, ta yi da shi kadai ne zai kawo mata mafita. Lokacin da Allah ya kawo mata mafita sai ta cika ma wannan mukamin haƙƙin sa. Yayin da mahaifiyarta ta ce da ita, kuma mahaifanta suka ce da ita, qumu ilayhi, tashi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, yi masa godiya. Qad anzalallahu alaiha bara'atahu, lokacin Allah ya saukar da wanke ta. Sai ta ce wallahi la aqumu ilai wa la ahmadu illa Allah huwa alladhi anzala bara'ati, ce wallahi ba zan tashi zuwa gare shi ba, ba kuma zan gode wa kowa sai Allah ba, shine ya saukar da wanke ni. Wannan tayi ne kamar yadda Ibn al-Qayyim yake cewa dan ta cika wannan haƙƙin wannan muqamin na tsantsanta buƙatar ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai, kuma ya biya mata buƙatar ta sawaka ta tsantsanta godiya gare shi shi kadai. Haka nan yana daga cikin hikima da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai fito ya wanke ta ba a karan farko, yace jama'a duk abin da ake faɗa ƙarya ake mata ifkun ne kaza 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 kaza, bai yi wannan ba. Ya dai san cewa iyalansa ba abin da ya sani akan sai alkhairi, baya tuhumar su da wani laifi, ya san da wannan, amma bai fito ya ce labarin ƙarya ba ne. Don haka a kawo ƙarshen maganar. Allah kuma bai saukar da wani wahayi nan take wanke ta ba. Yana daga cikin hikima annal qadiyata fa kana min hikmati habsil wahyi shahran annal qadiyata nadajat wa tamakhadat wastashrafat alqulub almu'minina a'zama istishrafin ila ma yuhihi Allah ila rasulihi fiha وتطلعت الى ذلك غايه التطلعي. Wato Ubangiji subhanahu wataala ya kyale abin, aka rike wahayi ba a saukar da wahayi ba, har wannan al'amari ya gama nuna, ya gama cika a lokacin duka zukatan mu'minai sun zaku so suke yi su ji cewa ga abin da Allah zai ce. Sun kwallafa rai, iyaka kwallafa rai, suna jiran su ji abin da Allah subhanahu wataala zai saukar. Ka san lokacin da kake cikin yanayin zakuwa da kwallafa rai na ka ji abu, yayin da ya zo to sai ya fi maka daɗi a zuciya sama da abin da baka sa rai ba kawai, wato kawai haka ya zo. Amma yayin da kake cikin zakuwa, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da ruwan sama, fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi la mublisin. Allah ce idan Allah ya saukar da ruwa, yayin da da mutane suke cikin bukatar sa ruwa ya tsaya ya dakata wata guda wata biyu ana ta wato zullubi cewa da manar bana ba ta yi kyau ba to ruwan da ruwan nan ya dawo bayan da sun fitar da kauna daga wannan ruwan sai ga cewa kowa fuskar sa ta cika da farin ciki ce idan ya samar da shi ya saukar da shi ga waɗanda ya ga dama daga cikin bayinsa idahum yastabshiru sai ka gansu suna ta farin ciki wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi la mublisin saboda sun kasance a da can kafin a saukar musu ruwan sun kasance masu tsaba kauna ba sa tsammanin cewa ruwan ba zai saki dawowa to haka ni'imar ubangiji take haka falalarsa take yadda ta zo maka lokacin da kake cikin kaguwa da zakuwa to a lokacin ta fi maka dadi to haka nan wahayi ya zo ahwaja ma kana ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baitihi was-siddiqu wa ahlihi wa ashabihi wal mu'minun wahayin da ya sauka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kaguwa wahayin da ya sauka a lokacin da iyalan gidansa da sayyidina abubakar siddiq da iyalansa da sahabbansa da mu'minai duka kowa ya kagu sai Allah ya saukar da wahayin a wannan lokacin fa warada alaihi murud al-ghayth ala al-ard ahwaja ma kanat ilaihi sai ya sauka wahayi ya sauka kamar yadda ruwa yake sauka akan kasa lokacin da kowa yake zakuwa kowa yake ta ya zaku ya ga ruwa ya sauka fa waqa minhum a'zama mawqi'in wa altafahu wa surru bihi atam masrur saboda haka sai ya zamo ya wato ya sauka a cikin zukatansu sun yi farin ciki da shi iya farin ciki cikakke wa hasara lahum bihi ghayatul hana suka samu wato jin dadi da wannan iya jin dadi walau ittala'a Allahu rasulahu walau atla'a Allahu rasulahu ala haqiqatil hali min awwal wahlatin da a ce tun a karan farko da abin ya faru Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa manzansa abinda ake ciki wa anzala alwahya ala alfauri nan take saukar da wahayi lafatat hadhihi alhikam ibn alqayyim yace to dinda waɗannan hikimomi da ba su samu ba da a ce ana yin abu wahayi ya sauka aka sanar da annabi to duk waɗannan hikimomin da ya ta magana akan su dinda ba a same su ba wa ad'afuha bal ad'afu ad'afiha da abinda za a rasa da hikimomi sun dindinka wannan to amma Allah da hikimansa sai ya bar abin aka tafiyar da shi a haka mallam ibnu qayyim bai tsaya nan bai ci gaba da cewa fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ahabba an yuzhira manzilata rasulihi wa ahla baitihi indahu wa karamatuhum alayhi Allah ya so ya bayyana matsayin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana matsayin iyalan gidansa wato matansa ya bayyana matsayin darajar da suke da shi a wajensa wa an yukhrija rasulahu min hadhihi alqadiyya ya zama da shi ne zai fitar da manzansa daga cikin wannan case din Allah ya dauki ragamar ya dauki gabarin fitar da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama daga wannan matsalaci da kansa wa yatawalla huwa bi nafsihi ad-difa'a wal munafahata anhu wal radd ala a'da'ihi wa dhammihi wa dhammahum wa 'aybahum bi amri la yakunu lahu fihi 'amalun wa la yunsabu ilayhi Allah shi da kansa ya dauki gabarin bawa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya daga abinda makiyansa suke kitsa masa Allah shi da kansa ya fito ya soki labirin su ya aibanta su ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani abu da shi yayi ta bangaren sa illa isar da sakon Allah kawai da yayi ga abinda Allah ya ce gashi ya karanta wa mutane ayoyin da muke karantawa wannan babu shakka ba karamar daraja bace ta manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya bayyana ce shine ya dauki ragamar wato ya dauki gabarin kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kansa bai bar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kare kansa da kansa ba wa aidan fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana huwa al-maqsuda bil adha sannan kuma kada a manta wasu wannan kirkiran kariyar labarin ai annabin suka nufa da cutarwar ba wai Aisha radiyallahu ta'ala anha suke nufi ba kai tsaye annabin suke nufi to amma ba za su iya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan sharrin ba saurare su sai suka fake da sukan matarsa kuma matarsa wacce yafi so sannan mutumin da yafi so cikin sahabbansa saboda shi aka so a cutar da yi mata wannan kazafi da haka aka jefi matarsa falam yakun yaliqu bihi an yashhada bi bara'atiha ma ilmihi aw dhannihi al muqarib lil ilmi bara'atiha bazayyu ba antuhume shi abin antuhuma tassa ya zanto shi zai ba da shaida da kansa ga'idar shaida baka ba da shaida ga shaida da ta shafe ka kai a ce ina shaidar ka ce ni ne shaidar kaina da kaina ba za ta yi ba ba zai yi ana tuhumar matarka ta yi wani laifi kai kuma ka zo ka ce za ka ba da shaida akan ba ta yi ba shari'a ba za ta karɓi wannan ba ko ɗanka ana tuhumarsa ko uba ana tuhumarsa ɗa ya zo ya ba da shaidar wanke shi ba za ka karɓi wannan shaidar ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zo ne ya assasa shari'a ta adalci duk kuma abin da ya yi zai zama abin koyi ne ga al'umma saboda haka ba zai fito ba duk da ya san cewa abin nan da ake tuhumar ta ƙarya ne amma ba zai fito ba ya ce shi ya ba da shaida cewa ƙarya ake mata in yai haka to kamar ya sunnanta wa alƙalai alƙali zai iya ba da shaida ya ce shi ne alƙali kuma shi ne shaida alƙali ba ya hukunci da iliminsa da alƙali zai zo ya wuce ya ga mutane biyu suna faɗa ɗaya ya mari ɗaya a gabansa a kai ƙara a gabansa wannan yana ya mare ni wannan shi ban mare shi ba alƙali kuma a gabansa aka yi marin ba zai hukunci da iliminsa ba ba zai ce ai na wuce kai na gan ka mare shi ba sai dai ce je ka kawo shaidarka je ka kawo hujjarka da sauransu saboda haka alƙali ba ya hukunci da iliminsa da abin da shi ya sani yana hukunci ne da abin da aka ce zanto shi ne shaida ko dai shaidu ko kuma rantsuwa ko ikirari don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba amma kamar yadda muka sani ya fito yayi nuni zuwa ga cewa shi bai san wani abu tare da iyalansa ba sai alkhairi har ma yayi yunkurin ya dauki wani mataki akan waɗanda akan babban wanda shine ya shirye wannan kazafin shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kaga duk wannan alama ce da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san cewa iyalansa ba su yi wannan laifin ba amma ya bari Allah da kansa ya wanke Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha to duk wannan hikimomi ne wanda ta wannan kissa suka bayyana wanda suke nuna girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajar Nana Aisha da darajar gidan su Nana Aisha mahaifinta mahaifiyarta da kuma ainihin darajar muminai waɗanda tun a karan farko suka fara yin Allah wadai suka yi Allah wadai da wannan labari Allah ce subhanaka hadha buhtanun azim subhanaka dan tsarkake sunan tsarkake Allah subhanahu wataala anan kalmar tasbihi irin wannan subhanallah akan zo da ita lokacin da ake ga wani abu mai na ban al'ajabi abinda ya baka al'ajabi kace subhanallah shi kansa wannan al'amarin wannan labari ne mai ban mamaki kamar Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha mai wannan matsayi a ce ita ce za a jefa da wannan mummunan laifin lallai wannan abu da ban mamaki to shine aka ce subhanallah kuma sannan a yi ishara zuwa ga cewa Allah subhanahu wataala ya tsarkaka a ce ya hada annabinsa sallallahu alaihi wasallama da matar da take da irin wannan hali da zanto ita ce matarsa Allah subhanahu wataala bai taba yi wa annabinsa zaɓin tumin dare ba duk abin da Allah ya zaɓa wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam to ya zaɓa sa masa mafi alkhairi mafi daraja mafi tsada daga matansa sahabbansa abokansa waziransa aminansa duk wasu wanda suke tare da shi mumin yadda cewa Allah subhanahu wataala ya masa kyakkyawan zaɓi saboda haka fadar subhanaka ko subhanallah irin nan dan a nuna cewa akwai mamaki ga wani ya zo ya ce wai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi so ita ce da wannan laifi sannan kuma tsarkake Allah subhanahu wataala har ila yau a ce zai kyale waɗannan da suka yi irin wannan aika-aika ba tare da ya musu hukunci ba Allah ya kyale su a duniya da lahira ba tare da hukunta su ba Al-Allamatul Alusi a cikin littafin Saruhul Ma'ani tafsirinsa yake cewa wala yabghi liman yu'minu billahi ta'ala wa rasulihi an yukhalija qalbahu ba'da alwuqufi ala alayati wal akhbari shakkun fi taharati nisa'i al-anbiya'i alayhim as-salatu was-salam an al-fujuri fi hayati azwajihinna wa ba'da wafatihim anhunna bai kamata wani wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya ji wani abu na shakka ko na tababa a cikin zuciyarsa bayan waɗannan ayoyin da suka sauka daga Allah subhanahu wataala da waɗannan abubuwan da ya ji da labaran da suka zo na wannan kissa na wannan hadisa yayi tababar cewa matan annabawa kuma a ce ba tsarkaka bane a ce yayi tababa akan tsarkin matan annabawa Allah ya tsarkake su daga aikata alfujur daga aikata wato badala irin wannan ya tsarkake su lokacin da mazajen su suke da rai da bayan wafatin mazajen su da cewa mabiya addinin Shi'a basu gushe ba suna tuhumar Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da kazafi a lokacin rayuwar Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma suna binta da kazafi har ma bayan rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwan da suka rubuta a kanta ba sa faduwa mutum ba zai iya fadar su ba ga duk wanda yake karanta littafin zai ga irin yadda suke jifan Nana Aisha har bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama suke jifanta da miyagun kalamai irin wadanda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya jefe ta da shi haka na Al-Hafiz ibn Kathir shi ma a tafsirin sa yace waɗannan ayoyi wannan ayar da muka karanta yanzu ladabtarwa ce Allah yake tarbiyantarwa ce Ubangiji subhanahu wataala yake bayan wanda yayi a baya can Allah subhanahu wataala ya nemi cewa idan muka ji irin wannan ana jifan wani mutum mutumin kirki kamar Nana Aisha da irin magana irin wannan to me wa juna mu zaton alheri laula in sami'tum dhanna almu'minu wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin ce me wa juna mu kikkiawan zato sannan kuma mu fitu karara mu ƙaryata maganar sannan kuma bayan haka anan Allah subhanahu wataala ya saki cewa laula in sami'tum qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha yayin da kuka ji me yasa ba za ku ce ba zai yiwu ba a ce muna wannan maganar cewa wannan maganar ba ta dace da mu ba a ji ta a bakinmu sannan ya ce mu tsarkake Allah subhanahu wataala a ce Ubangiji subhanahu wataala ya yi irin wannan hukuncin akan annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa ya ce ai idza zukira ma la yaliqu min alqawl fi sha'n alkhiyarati duk sanda za a zo ana magana da ba ta dace ba akan mutanen kirki duk sanda aka zo ana magana da ba ta dace ba akan mutanen kirki fa aula yan bagi zannu bihim khairan abinda ya dace da kai mu'mini kai musu kyakkyawan zato wa alla yush'ira nafsuhu siwa zalika kakkabari zuciyarka ta ji wani abu ba wannan ba duk sanda aka zo ana fadar mummunar magana akan mutanen kirki kai mu'mini ya kamata ka ji musu kyakkyawan zato kuma kakkabari zuciyarka ta rika zaton wani abu ba wannan ba ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيال فلا ينبغي أن يتكلم به سنن إذن ونا أبو يدن فرد زوتي يرك نوس واسي قمد أبن كجي يسا مك وتشوبها تو كدك كسكولة كبوت أباكيك فتوى النمى كنا كد أجيت أباكيك وانا شيني لن تربية دا الله سبحانه وتعالى يبا ومميني دن قند أبن ذاس جانا يادا ونباتنش قمتان كيري irin wannan tarbiya da Allah subhanahu wataala yayi wa al'ummar farko al'ummar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da ita da al'ummar da ta biyo bayan ta wannan tarbiyar da suka samu ita ce suka samu daukaka suka zama wani abu a rayuwa suka zama masu kaunar juna masu taimakawa juna masu iya tunkarar kowane irin kalubale kuma su yi nasara yayin da aka rusa wannan tarbiyar a cikin al'umma aka zo musu da tarbiya sabuwa tarbiyar makiyansu tarbiyar waɗanda ba su yi imani da Allah da manzon Allah ba aka zuba ta a cikin al'umma shikenan daga lokacin aka rusa ita wannan al'umma aka lalata ta aka sanya gaba da kiyayya da kiki juna a tsakankaninsu saboda haka suka zama ba su da wani abin da za su iya yin alfahari da shi na ƙarfi saboda sun zama wato masu zaman ƴan marina kowa juya dan uwansa baya kuma kowa so yake yi yaga cewa ya samu lagon dan uwansa ya kai shi kasa haka kullun jira yake ya ji an faɗi wata magana mara kyau akan sa shi kuma ya ci gaba da yada ta dan yaga cewa dan uwansa ya je kasa dan uwanka ya je kasa kai ne kai ƙara rauni yayin da ya zanto gini yana da kusurwa hudu, duk sanda kusurwa ɗaya ta faɗi to sauran kusurwoyin ba sun ƙara rauni, wata ma ta faɗi to sauran su ma kwana biyu ka zo za ka same su je ƙasa. To haka al'umma take kalbuniyan ya shuddu ba'dhuha ba'dhan. Waɗannan ayoyin da muke karantawa duka tarbiya suke bamu, tarbiya ce wadda muka samu a sanadiyar wannan haditha wadda ta faru ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha.
Amin.
La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum. Da wannan ne za mu dakata saboda lokaci yayi. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ya yafe mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.